بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى كما سيكار هذا مؤديد وانا يمتينا أصبر وما قوات الشوال شكرتا دو إيد إيد من المين دبيا وانا يدي لبشاتا قوات المي دومي لأشرين دخل أمبا منتبا منا بعض جمعة muna kan hadisi na 146 zamu ƙara kanta wannan hadisi sannan kuma mu ci gaba insha Allah ta'ala. Malai cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man ihtasala yawm al-jum'ati thumma raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniya fa ka'annama qarraba baqara wa man raha fi as-sa'ati ath-thalitha fa ka'annama qarraba kabshan aqran ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هنا حديث لك أبو هريرة يتم ذلك صلى الله عليه وسلم يأتي من اغتسل يوم الجمعة دون دان جمعة يوانك ثم راح في الساعة الأولى سنه سمكو أساء فركو فكأنما قرب بدنه وكمر ياي يعني ما كنتم أبنجي تهني ينكا راقمي ومن راح في الساعة الثانية دون دكما تفي أتفي ساعة بيو فكأنما قرب بقرة كمر ياي ما كنتم أبنجي تهني ينكا شاني ومن راح في الساعة الثالثة دون إيسا مكو أساعة أكو فكأنما قرب كبشا أقرب كمن يا ينكا واتو راقوني مكهو ومن راح في الساعة الرابعة دون لتفي أساءة هدو فكأنما قرب دجاجة كمن يانكا وتوكازاتي ومن راح في الساعة الخامسة دون لتفتاء أساءة بيار فكأنما قرب غيظة كمر يعني مكسنتم أبنجني تهاني سادك هدا لكوي فإذا خرج الإمام إلى لمن يقتو حضرت الملائكة سيما لا يكون سحيرتو يستمعون الذكر سنة سورادان واتو أبن لا أبدانا سنة تدس الله تعالى من يما كان أكام واتو شوى نمزال من اقتصل يوم الجمعة أتان أتكين واتو صحيح مسلم أن أرى غسل الجمعة غسل الجنابة وانده يوان كان جمعة وانا بانقالي ناس صحيح مسلم يكاوان حديثي سيك أرى غسل الجنابة وان كان جنابة wannan yana ƙara nuna mana cewa wato wankan juma'a idan za a yi to a yi shi yanda ake yin wankan janaba, in ya so ma za a yi sabulu ne daga baya sai a yi shi, amma da lalle a samu wannan tagomashi din kuma mutum ya yi wankan janaban tare da wadannan abubuwa da aka faɗa na sammako, to shine cikamakin wannan ladan nasa, shine cikamakin ladan wannan abin da ake faɗa cewa kamar ya yi sadaka ne da raƙumi ko ya yi sadaka da shanu ko ya yi sadaka da da rago ko ya sadaka da wato da jaja kaza. Sai nan fannin malam da yace thumma raha fi sa'ati al-ula, bazala da yace thumma raha fi sa'ati al-ula ya sammako a sa'a ta farko da bazan raha wancan sati min magana cewa asali abin da al-arabawa ke magana raha ya ruhu rawahan yana magana wato tafiya a maraice, tafiya bayan zawali har zuwa lokacin yamma. Wasu daga cikin malamai kamar Imam Malik sun yi hujja da wannan hadisi kan cewa abinda ake magana sa'an nan ana maganan bayan zawali, ana maganan bayan zawali lokacin sallar azhar shine ake magana kuma raha fi sa'ati al-ula. Kaga in aka bada haka to Imam Malik zai zama wani sa'o'i guda biyar da ake magana sa'o'i ne wato takaitattu kwarai da gaske, takaitattu ne kusan ɗan daƙiƙu ne kawai bambanci. To shine abinda shi Imam Malik ya faɗa, sai dai da yawa daga cikin malamai suna yi Imam Malik radi suna shiri da maganarsa a wannan maganar da ya faɗa cewa raha nan ba yana maganar tafiya ta bayan zawali ba, yana maganar maraice, maraicen da mutum sammako, sammakon da mutum zai yi tun safe ya tafi da sashin juma'a muqaddara mu ce tun lokacin da wato rana ta hudu shine ake magana raha anan raha anan ma'anahu dhahaba wa mada ya tafi da sammako dalili akan haka shine wato wasu hadisai da aka samu mazala ya magana akan bakara akwai hadisin Aus sahabi Aus mun fari wannan hadisi a cikin wato sahih muslim ko ince cikin musnad Imam Ahmad hadisin Aus ibn Aus al-Thaqafi yake cewa man ghassala yawm al-jum'ati wa ightasala kuma bakara wa ibtakara bakara wa ibtakara kaga wannan yana maganan al-ibkar yana maganan wato sammako da aka yi sannan kuma akwai lafazin hadisin a wani bangare da yazo da lafazin at-tahjir man hajjara at-tahjir shi ma kamar wasu daga cikin malamai suka limisi ce mutum ya fita a lokacin da ake zafin rana a lokacin hajira kaga shi ma yanzu kamar yana maganan lokacin zawali kenan to amma abinda shi an-nadhr ibn shuraih yake faɗa daga cikin manya-manya malaman magabata lafazin at-tahjir a ce hajjara da kuma lafazin raha to duk wannan ana amfani da su wajen da sammako ala a yaren mutanen Hijaz yaren Makka da Madina da kuma wanda suke giye wayansu an-nadhr ibn shuraih yake cewa lafazin hajjara ko lafazin raha duk idan aka amfani da su to yana da bai da mamaci da ma'anar bakara da qada shine wato sammako tun da safe kuma abinda zai kara nuna goya masa baya shine wato akwai wani bangare na hadisi wannan hadisin da yazo sai yake nuna wato ta'ajjala ta'ajjala kaga wannan ya yi gaggawa wani bangare na hadisi yazo ghada ghada kuma shine fita da safe wani bangare na hadisin yazo da wato ma'anar kawai ya tafi wanda duk wani yana nakwai al-mubadara ce yana nuna ma'ana ce ta wato sammako ba ma'ana ta cewa wai sai lokacin zawali sannan abin ya faru ba al-azhari manyan malaman lugha da ake da shi shi ma ya goyi wannan bayan yake cewa wannan shine wato wa hadha sahihun wa hiya lughatu ahli al-hijaz ce wannan shine abin da yake inganci cewa raha ana magana yayi sammako ba yana ana magana bai fara fitan ba sai lokacin da wato bayan zawali ko lokacin da aka yi zawali wannan kaga zai yi raddi akan wasu daga cikin malamai da suke kafa hujja da wannan hadisi wajen nuna cewa sallar juma'a lalle tilas sai an yi ta bayan zawali din tilas sai da ita bayan zawali ba lokacin sallar azhar wannan wato yana yin raddi akan su saboda lafazin raha nan ba yana maganan sammako na bayan zawali ba yana maganan sammako tun da safe kafin zawali din sai fadin mazala ce fi sa'atil ula sa'a ta farko wannan fi sa'atil ula a cikin mawaqa yazo a cikin wato mawaqa yazo amma kuma malam amma baki sai kawo shi baya cikin sahihaini to ta kila ya kawo saboda wato ya nuna maka wato bai maka bayani ne sai kuta kila ya bar guda suka shigar da shi ko kuma dai ya kawo a dabi'a sa da baka sani wani lokaci kan kawo yakan je ya aro wata kalma a wani a wasu littafan na hadisi da zai jona su saboda ya kara maka bayani saboda haka fi sa'atul ula dai mana ya kawo shi ne amma baya cikin wato lafazi na a cikin sahihain malamai suna da sabani wajen yayin da za a rarraba waɗannan sawoyi kun ga dai magana Imam Malik shi yana magana cewa daga zawali za a fara daga zawali wannan magana ce mai rauni malamai da yawa sun shuni da wannan magana sai wasu daga cikin malamai da suke cewa a za a raba yini ne yinin wato in awa 24 ne yinin shi kwatin awa in awa 22 ne 24 ne muke da shi a rana to sai a ɗebe wannan awanni da ake na yini in kadara awa 12 to sai a rarraba shi kashi biyar kuma to shine a wannan yinin za a dauki wannan adadin awanni da ake magana wasu daga cikin malamai sun faɗi sai a dauki in aka raba shi kashi biyar sai a dauki kashi kashi ɗayan farko shine a sa'a farko ta biyu shi ne sa'a ta biyu to haka za a raba shi har zuwa wannan lokacin da liman zai fito afwan ba lokacin ƙarshen yini ba lokacin liman zai fito amma tun daga farkon yini amma sauran malamai da yawa suke cewa a sai dai a fara tun daga lokacin da alfijir yake to to shi lokacin farkon lokacin sallan asuba sallan juma'a din akan abin da yake sahihi na maganar malamai farkon lokacin sallan juma'a to zai fara daga tulu'ul fajr lokacin da za a ce za a zo a yi sallan walha ko lokacin da za a ce za a zo a yi sallan idi to daga wannan lokaci sai a raba shi to kuma sai ka raba daidai lokacin da limamin anguwa yaushe yake yin suke yin sallah din sai ka raba shi kashi biyar suka yi kokari ka je ko wata sa'a ka samu yadda kake so a wasu daga cikin malamai haka suka yi kuma kamar wannan ya fi kusa wato sai zama wato ba wai an raba shi yin bane wato ya zama abin constant wato baya canzawa
a zai iya canzawa zai iya canzawa idan misali an mai da sanin al-maghribi biyu misali to kaga mu ce karfe 7 da rabi zuwa karfe 2 sai ka raba shi a kashi biyar wannan sai sauyin da manzala ke magana shi ba kashi biyar ba wai daga lokacin za a fara sanin ba daga lokacin liman zai shigo daga lokacin liman zai hada hawo wato abun mubar hudubar sa wannan lokaci da araba shi sai araba shi wato kobo da kobo iri daya ka alƙa wani ya buwani wannan shine wato ra'ayin da yawa da cin ba su da cin ba da mai sa irin jayarwa kuma da ya fitowa fili a aka fara cewa duk wanda yayi sammako a wannan sau'i guda biyar in sa a farko ne kamar yayi wato sadaka ne ta hanyar yanka wato ya nemi kusancin ubangijin ta hanyar yanka wato kuma sai sadaka da shi wannan yana nuna wato yayin da ake ake sadaka ake kake son kai to kai sadaka da abin da yafi yawa to yafi lada kai sadaka da abin da yafi yawa yafi lada kaga nan wannan yafi shanu da kuma yafi shanu sadaka sai aka ce fa kana ma qaraba badana kamar yayi wato sadaka ne da wato raqubi annabi kuma aka ce kamar yayi sadaka ne da shanu da uku aka ce kamar yayi sadaka ne da kabshan aqra wannan shi ma yana nuna kuma wato yayin da za a yi layyaku za a yanka wato dabba wannan rago a sadaka da shi ta same kaho za ga wasu lokaci za ga idan za a yanka mai yaro hakika ta ce a tinkiya ma wani lokaci kafin nama a ji a samu tinkiya din kawai a yanka ita amma kuma wani akara din wannan wato kahon ana bukatar sa shi kahon nan wato kamar kaga nan maza da ce kabishan akara saboda inda muka ce wato akwai wani lada ta musamman to kawai baka ka a ganka kawai nama kadai a kokarin wato a nemi lada wurin ubangijin shi kansa sai ubangiji ya amsa kuma koyaya ubangiji aka nuna mishi wato da gaskiya ake yi to zai fi bada lada a nan aka yi magana cewa idan mutum ya yi a sa'a ta hudu ka kamar ya bada wato ya sadaka ne da wato kaza nan bayan nan ana yin hadaya da kaza kamar yadda aka sani ba a layya da kaza ba a hadaya da kaza wasu daga cikin malamai suka kokarin cewa ko mutum zai dauka wancan sanar sakato ko wani abu kudin muna shi zai yi layya da ita wannan ba a layya da kaza wannan ana magana mun gargaɗe sadaka ne ba ana maganan hadaya ne ko layya ko abin da ya kama da wannan ba a ka ganin gashi an kawo bai ba an kawo bai bai ne zai zai wani layya da bai zai ci zai abin nan wannan da ana maganan sadaka ne da kuma hadaya kasancewar ubangiji mai fadar rahama ce shine idan ya raba wani abu nan guda biyar zama shi ma dai wanda ya kai a sa'a ta karshe to bai rasa ladan sa ba sai mazala ce fa idza kharaja al-imamu idan liman ya fito kaga wato waɗannan sa'o'i guda biyar suna karewa ne lokacin da liman ya fito ya hawo mimbar hudubar sa hadarat al-mala'ika sai mala'iku su halarto yastami'una adh-dhikra suna sauraron wato zikiri suna sauraron ambaton Allah ta'ala da za a yi a nan akwai magana cewa wato mala'iku suna kame hannunsu daga rubutu da suke yi wannan rijista da suke rubutawa wanda ya zo a sa shi cikin wato ko a sabiquna wanda suke rigaye ko wanda suke tsakiya ko wanda kuma suka yi latti to a lokacin mala'iku za su kame hannunsu wannan yana wato girmama sha'anin wato lamarin huduba yana ƙara girmama sha'anin huduba na wajabcin a saurari huduba ne dan ga wato mala'iku su kansu mun ga wato abinda suke yi sai suka daina shi saboda su saurari wato azzikir kuma cewa azzikir huduba aka kiyata da azzikir wato ambato kamar wato yana nuna cewa wato shi wannan huduba ba ta zama huduba sai an amince Allah ana bukatun din za a yi huduba kar a zo a ringa gaya musu abubuwa na duniya kawai a akalla a yaba ubangiji da wani su kalmomi da yake ya cancanta gare shi sannan kuma a tsarkake shi daga dukkan wasu mafi na kasa sannan kuma a gode mishi sannan kuma a salati da annabi to sannan wato sai ya zama wannan huduba ta zama huduba ta zama dukkan amma ka a zo a yi kawai mutum ya zo ya wasu bada labarin ce ce ya yi huduba wannan da yawa daga cikin malamai suna cewa ba a dace ba haka ba sai wasu daga cikin fa'idoji na wannan hadisi akwai fa'idoji da yawa daga cikin fa'idoji da malamai ke kawowa shine wato falalan wankan juma'a wannan hadisi yana ƙara nuna mana wato falalan wankan juma'a dama mun karanta hadisi na Abdullahi dan Umar yace man ja'a minkum al-jum'ata falyaghtasil mun kuma karanta hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yace a sahihaini zalik sa ghusl al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalif to yanzu gashi wannan ma mazana ya ƙara fada mana cewa man ihtasala yawm al-jum'ati wanda yayi wanka sannan ga hadisin Aws ibn Aws al-Thaqafi sahabi manzo Allah yace musanne ba mu Ahmad ya ce sunan abi dauda cewa man ghassala waqtasala ghassala waqtasala ana maganan yayi wanka sannan kuma ya wanke kansa a wasu daga cikin tafsiri da malamai ke wasu kace man ghassala nan ana maganan wata kila ya sa matarsa ta yi wanka sannan kuma shi ma yayi wanka din ta hanyar wato kurciya da ita wannan dai bangaren ne malamai tafsira ne na malamai ba muna kan hadisin bane a yanzu. Sannan abu na biyu akwai falalan wato sammako a tun farkon sa'a, wannan wato yana nuna mana falalan sammako ga yanda za a ji juma'a tun farkon sa'a. Kuma abin da yake mafi inganci shine wato ayan ana magana sammako ne tun farkon safiya, duk wanda wato aka suke wato tun farkon safiya da lokacin karfe 8 aka ga sun dawo da duwa sun tafi, to a gaskiya ba suna yi mana wayo, suna tsere ba kwarai da gaske. Wanda shine wato farkon sa'a da Ubangiji zai bada lada kwarai da gaske, wannan lada mai yawa da Ubangiji yayi alkawari a wannan hadisi, to wannan wato duk wanda ya je a farkon sa'a to wannan shine ya dace da ita. Sabanin wanda bai je a wannan sa'a ba to zai zama ya dace da su ba, tunda shi bai samu ko ba. Sannan wato fa'ida na uku shine wato idan aka yi babu lafi, idan aka yi wato rigeniya idan ake alkhairi, haka wannan ai an ce wanda ya yi sa'a na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu, na biyar, akwai wato ƙarfafa gwiwa akan wato ai rigeniya wajen aiki alkhairi, kar ka bari in riga ka, kar ni ma in bari ka riga ni. Shi yasa malamai suke cewa al-itharu bil qurab wa lam makruhi, al-itharu bil qurab shine wato yanzu zan zo dan galiga malami na ko wani mahaifiya da ni girmamawa, mu za mu shiga sahu kawai sai in kauce in bar sai mu shiga sahu ne je shiga, ko ko a za a zo ai sadaka sai in bar shi je sadaka saboda shi yasa malamai ni ban samu ba. Wannan malamai sun ce makruhi ne, ba a yi al-itharu bil qurab, ba ka fifita wani akan aikin da Allah ta'ala kun ga da yake siffanta wasu daga cikin annabawan Allah, su ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban, daga cikin yusari'una fil khairati wa suna rigegeniya wajen aiki alkhairi. Sadaka in aka zo aiki aiki alkhairi za a zo a shiga sahu da kai da malaminka da kai da mahaifinka da kai da mahaifiyarka, za ku ta rigegeniya ne kai ma ka riga su ma su riga ka. Sai dai in akwai wata maslaha da kila an zo za a yi wani libanci ko na bana buƙatan ire-irensu a wajen, sai ka ga wato kai ba ana buƙatar ka ne a wajen ba, to sai ka ɗan ja baya gefe kaɗan. Amma dai in ba irin wannan maslahan ba, malamai suna cewa ba al-itharu bil qurab, ba ka cewa an zo an ce za ka sadaka ka ce to ai na bar maka ne kai ka sadaka ka samu lada, wato shi ya samu shi shiga aljanna kai ya barka, wannan wato ba rigeniya ce tsakanin ku, tsakanin kai mata ka rigeniya za a yi sadaka, wannan shi ma wannan awanni rigeniya za ku yi, ka riga shi ya riga ka, haka haka za ku ta yi. Kuma wannan baya kore wato ikhlasi, baya kore ikhlasi, saboda wannan alƙawari na Ubangiji ya ƙara haske akan haske. Kwarai kuwa falita na fusa da mutane fi suna. Sannan kuma na hudu, sannan duk wanda wato ya zo bayan da liman ya riga ya fito ya hau mambarin sa, in ya riga ya fito bayan wanda lokaci to ba ya yi da wannan ladan samako din da ake magana, shi ne yana da ladan yanzu ba ya halatta juma'a shi, amma ajal taqaddum ba ya da shi, akwai ajal taqaddum kuma akwai ajal juma'a, to yanzu sai dai ba magana shi ladan juma'a sa, amma ladan samako da ake bukata to shi bai samu ba. Wannan shi ne abin da hadisi ke magana. Sannan malamai sun fitar a cikin wannan hadisi cewa wato in za a yi hadaya ko za a yi layya ko kuma za a yi wani abu na sadaka, to a yi sadaka da wato naman da dabban da ya fi nama ya fi akan dabban da bai da nama, wato a fara da albadana, albadana wato raƙumi, yadda zai iya gaggatuwa akan raƙumi kan da shanu, amma haka nan ana magana raƙumi tun da a gaba an kawo shanu, to daga nan albadana ana maganan raƙumi, sannan kuma sai a yi albaƙar, sannan kuma sai abinda wato sai dabbobi masu tsawo, tumakai da awakai. Amma ba kamar da muka faɗa a nan ba ana magana wai za a mutum zai yi da bai ba ko zai yi kaza ba, wannan saboda dai in kai sadaka duk Ubangiji zai karba, ko da kwan kai sadaka duk Ubangiji zai karba, amma hadaya dabban da ake yi bauta wa Ubangiji wato bautan Allah da ake ma Ubangiji ta hanyar yanka, to za ka zo ka ɗauko kaza ko ka ɗauko wani abu ka ce kamar da yau ko hadaya za ka yi da su ba, wannan baya cikin abin da ake yi da su, sai dai kawai mutum zai yi mutlaƙi sadaka. Sannan kuma abu na shida shine wato mala'iku, wannan hadisi yana nuna mana cewa wato suna zuwa suna wato mu'amala da mu ko da mu ba ma ji, suna mu'amala da mu, suna gittawa duk inda ake wato wani da ake ambaton Ubangiji, ko wajen sallah ko wajen karatu ko ma wajen menene, inda na aiki alkhairi ne to mala'iku suna zuwa saboda su yi mana shaida, su yi mana shaida ko dai su rubuta ko kuma su bada shaida gani na ido ta yadda Ubangiji in ya kira su bada shaida akan al'umma nan za su bada wannan shaida akan wannan al'umma. Kuma babu wato mafificin waje a ban kasa irin hilaqul dhikr, waje da ake ambaton Ubangiji ko da ake ambaton shi da karatu ko da sallah ko kuma da wato mudarasan Qur'ani ko sunna, to anan an fi samun mala'iku, kuma wato an fi sa ran mala'iku su shaida a wannan waje, kaga sai a sami jinsin haltu guda uku a waje daya, na farko za a samu wato mala'ikun su kansu, sannan kuma ga mutane wanda dama kuma mu ne muke yin muke kaida waɗannan abubuwa a ban kasa, sannan kuma ga aljanu,
kamar da aka sani aljanu za su nemi ilimi ko wani abu kamacin wannan dama suka zo inda ake wa iya da ilimi ne wajen adam su sami wannan tagomar shi din to kuma a haka kaga sai aka magana wato su aljanu da zaran malaiku da zaran an sami wato a lokacin za a bata ubangiji an shiga wani lokaci lokaci mai hurma kamar huduba wani lokaci mai alfarma to sai kan bar abin da suke so ba wannan ya kamata kuma ya ƙara girma sha'anin huduba yayin da ake wani abu ko mai ikarkai kaga rubutu ai mai ina ruwan gai da gajiya to ina ruwan rubutu da wanda da saurari misali amma kaga duk da aka san bar abin da suke yi wanda ina ga wanda zai zo kawai kaga yana huduba ya taka waya kaga ba daidai ne ba ko ya zama daukan wasu ƴan tsawon kwani tsafoyi haka yana wasa da su wanda kaga shi ma ba daidai bane sannan kuma wannan yana ƙara girma sha'ani duk inda ake ambaton Allah ta'ala ya kamata duk inda ake ambaton ubangiji mu zama muna wajen kar mu zama inda ake ambaton ubangiji ya zama ba nan ake samu ba amma sai inda ake sharholiya ko ake wato ba da kwarfatan ido kawai wannan wato ana dai morewa ne a wajen sai a same ka a wajen inda babu lada sai ne a daƙila ba sai babu lada sai a daƙi wata ƙila to ya kamata a samu mutum duk inda ake wato ambaton ubangiji kuma mafifici inda ya kamata a ci gaba da rayawa a ban ƙasa ana wato karfan gwiwan masu raya irin wannan wajeje shine wajeje da ake ambaton ubangiji wajeje na karatun nan wajeje na karatu waya daga cikin inda ya kamata duk abin da za a yi a ban ƙasa a yanda za a yi yanda zai cika ba duk wani abu da zai zama ya dafa wannan karatu din ko wato ambaton ubangiji da ake a wajen to ya kamata a zama wato ba an cire al'umma wannan wato kakanin kayi din saboda din yayin da aka sami al'umma ana yin wa'azi ana karantar wato ma'ana al'umma din akwai uruwa qiyya kenan ya fauna inda fasada fil ard akwai masu hana banna a ban ƙasa idan kuma aka ce a toshe wannan kafar aka ce a daina yin wa'azi to yanzu abin da ake magana shine so ake wata bijiya ta girka ta al'umma baki daya ta fada musu kuma babu uru ba kiyar da za su dinga hana banna a ban ƙasa kaga shi wato waɗannan inda ake hilakun duka inda ake ambaton ubangiji ake wa'azi ake karantar da mu ilimin addini to yafi muhimmanci sai a wajen ubangiji ya fi girma akan inda muke zauna da mu abinci yafi to kai garin kuma zaka fahimci abinda wasu ke faɗa cewa yanzu a wannan yanda ake taimakon shilakun zikir inda ake wa'azi masu kuɗi hannu da shuni suna taimakawa wajen ana yaɗa waɗannan karatuka ko a rediyo ko a talabijin a ce wai a daina tun da za a ce halin talauci a daina wai a dan dakatar da shi a dan zahirta saboda a ba jama'a abinci su ci ka duba sai ka ce an ce mu zo mu rayu da mu ci abinci mu kwanta sai ka ce wasu wanda ba mutane ba ubangiji bai halice ka saboda kawai ka ci ka sha ka kwanta ba amma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun Allah ta'ala gayan da sai halce musu da bauta ne saboda haka shugaba da kuma mu ma al'umma duk abinda zamu yi mu kiyaye wannan bauta din to abinda zamu yi kenan shi mu bi kiyaye addini wannan shine farko tukuna ba wai mu yi muka ci ba in ba wai aka abu ne baki ba za a yi magana cewa a daina zikiri ba kuma sun manta cewa yayin da ake neman al'umma su taimaka a samu atababun al-ijtima'i wato taimakekeniya da tallafa ma juna in ana so nan da nan abin ya sauri sai an zo ta hanyar malaman nan sai an zo ta hanyar malaman yadda za su taimaka a kirki su gaya mutane cewa da Allah mai kudi ya zo taimaka wato sai a ja musu ayar Qur'ani cewa na sadaka su malamai zuwa su yi wannan abubuwan aka ce a daina yaɗawa to ka gama nan ka ce al'umma kowa ta je nafsi nafsi kenan ka ce kowa ya zama maroci kowa ya zama baya komi sannan kuma ko ba komi dai shi wajen waɗannan shirakun zikir ɗin a nan ne ake raya zukatan mutane ala zikrillahi tatma'innul qulub da Allah ta'ala a nan ne ake samun natsuwa na zuciya ake samun rayuwa da zama a wani lafiya wanda ka magana a ce a daina wato maganan a daina taimakon masu wa'azi a kuma ana taimakon ciki kawai to wani kaga duk wanda ya dame shi kaga wannan kawai abu ne da dame shi harkar duniya kawai shi ne ciye kwanta abinsa amma baya damuwa da me zai je dawo an aje lahira wanda kuma shi musulmi baya haka musulmi baya haka musulmi ko wanda yake shugaba ne ko wanda ake shugabanta ko wanda irin shugabanci ba yake yi to farko abin da Allah zai fata tambaye shi shine wato ya kiyaye wa mutane wato addinin su ba ya kiyaye abinci ba kiyaye abinci ko ya ci wannan duk zai zo daga baya ne amma kiyaye addinin shi wanda zai fata tambaya idan kun je ku duba littafi wai da malamai suka rubuta a cikin siyasatu shar'iyya malamai da yawa sun yi rubutu akwai al-hisb da ibn taymiya babban abin da ya fara magana cikin himmun din a kiyaye addini malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa kan siyasa shar'iyya kusan a cikin malamai masu wa'azi da sauran madalibai ba kowa ne yake da ido a irin wannan harkokin ba abubuwa da shika-shigai da musulunci ya bayar kan yadda ake jagoranci to kowa a cikin ɗaliban ba kowa ke zuwa yana mai da hankali ya fahimta ba saboda haka to kuma ba kowa ne fata ya rika sa ba ba kowa ba ya san wannan babu ba to kuma ba kowa ne kwata ya rika sabaci ba ya kamata in an zo ayi magana ya rika sanin me zai faɗa shi wadannan abubuwa na jagoranci farko abin da Allah ya bata ba shine hifzuddi ta addini sai sannan kuma sauran musulmi rayuwa su biyo baya Allah ta alaya tsare wai au baka gane mukhlisin lahu dinin kaga shi ba wani da yana magana cewa abin da aka umarce su shine su bauta ma Allah to kaga wannan bauta Allah shine farko abin nima ba wani abu wanda ba bautan Allah ba in zan wadannan abubuwa na rayuwa muna yi ne saboda ya ƙara karfafan ka wajen bautan Allah Allah ta alaya tsare sai hadisi na gaba 147 mala cewa an Salama ibn al-Aqwa وكان من أصحاب شجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفيئة وانا حديث يدق سلمى ابن العقوة وانا قلت لك صحابي متى سألوك تم ذلك وقال تعالى سنة ya halarci a lokuta muhimmai tare da manzon Allah Salma ibn Amr ibn Sinan al-Aqwa sunansa ya rayu har zuwa 70 wani abu 74 nake tsammani bayan hijira sa ne kuma ga Allah kuma ya daga cikin wanda suka halarci wato bai'atul ridwan wannan sulhu hudaybiya da aka yi to ya daga ciki mala cewa an Salma ibn al-Aqwa hadisi daga Salma ibn al-Aqwa وكان من اصحاب الشجرة يا daga cikin wanda suka halarci wato wannan bai'a da aka manzo Allah karkashin bishiya radiya Allahu anhu Allah ta'ala ya dade shi qala yace kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal jumu'ah mun kasance muna salla tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallan jumu'ah thumma nansarifu sai mu juya wato mu sallama salla shi mun sarifu walaysa lihitani dhillu nastadhillu bihi a garuda ake da shi a lokacin a wato babu bai da inuwa da zamu zama mu samu inuwa mu da wannan garuda wato ga shi ranar bata da ki garin ita inda zai bamu wannan inuwa din ba a wa filan bin awan lafazi a wa kunna nujammi'u ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin juma'a tare da manzon Allah idza zalat ash-shamsu yayin da rana tayi zawali thumma narji'u sannan sai mu dawo daga juma'a din fara tabba'u al-fai'a sai mu koma muna kirdadan ina ne zamu samu inuwa saboda mu samu inuwa mu samu saukin rana kamar da muka faɗa Salma ibn al-Aqwa ya daga cikin manyan sahabbai na manzon Allah da suka yi halarci wato wajeje muhimmai tare da manzon Allah yanzu yayin da yake bada labarin yanda manzon Allah yake abu na juma'a to wani abu ne da yake nuna maka le manzon Allah ya lalzumci wannan abu lafazin kunna da salli yana nuna kamar manzon Allah ya lalzumci abun a wajen wasu daga cikin malamai wannan akwai sabai na malamai idan aka ce kana rasulullahi ifa'alu kaza manzon Allah ya kasance yana yin kaza yana nuna galibin lamari ne koko ayina nuna kawai mutsalakin ya taba yi akwai magana da malaman usul fiqh akan wannan babi wasu dai suna daukar cewa yana nuna galibin al'amari anan wannan malamin lafazin da malamin ya kawo walaysa lihitani dhullun nastadhillu bihi alhitan jami'i na alhaid alhaid shine garu katanga wato shi anan yana cewa walaysa lihitani wato katangu ba su da wani dhullun inuwa na sabillu bihi wanda zamu samu inuwa ta hanyar wannan katangu din babu a lokacin da ake aksala musalla din wannan shi lafazin Imam al-Bukhari lafazin Imam Muslim shine fa narji'u sai mu dawo wa malajin lihitani fayan ba zamu samu inuwa ba a jikin katanga na sabillu bihi wanda zamu samu inuwa da shi kuma ina fa tsammanin wannan lafazin ya fi zama al-mahfuz ya fi zama lafazin na manzon Allah wannan lafazin Imam al-Bukhari kamar lafazin da ma'ana saboda lafazin alfai abu mai magana akan bambanci tsakanin awzillu da alfai awzillu da alfai wa alfai dan ya fure da kasan ya zama wannan shi lafazin da ba za a yi amfani da shi ba zillu ba saboda lafazin idza zalat ash-shamsu in rana ta zawali shi awzil shine wato inuwar da kake gani yayin da rana ta fito daga mahudanta to inuwar da kake fara gani a wannan lokaci kaga yana kallon mafadanta ne wato inuwar na kallon mafadan rana gaba yana kallon yamma to wani shi abullu shine abullu to amma shi alfayu shine yayin daga mafadanta yamma kenan ya kara karewa ya kuma gabas lokacin da rana ta zawali kenan shi ake kira shi alfayu amma tare da haka ne wani lokaci mai albawa sukan ce abullu shi alfayu fayu sai cewa fayu sai nufin abullu suna wannan to amma dai tunda dai an samu lafazin guda biyu to wannan lafazi na biyu gaskiya ya fi nuna cewa wannan shi lafazin manzo Allah alfayu saboda lafazin idza zalat ash-shamsu rana ta zawali kaga shine wato kamar lafzu alfayu asalin ta fa'ifu ne wato ya dawo aka ce fa yafi shine raza'a yarji'u to aka ga dace irin tana ta tamcan ne daga ba sai ta kariyo ta kada dawowa baya kaga to wannan ai kaga ya fi daidai alfa'in kuma ya fi daidai lafazin alfa'in ya fi daidai lafazin abu da wannan ya faɗa wannan abin da muka faɗa nan bambanci tsakanin su ce da yawa daga cikin malamai na lugha suka faɗa kamar su ibnu qutayba adina wa riyatin adabul katib da kuma ibnu al-athir a garimul hadith an-nihaya fi garimul hadith al-jawhari da kuma muhammad ibnu abi bakr ar-razi a cikin muhtarus sahih kuma duk wannan shi abin da suka faɗa ba ka sai zama ma'ana abin da ake magana shine wato idan aka sallama sallar juma'a a lokacin to ba za mu sami wato inuwa a garu ba wanda za mu sami inuwa har sai mun je muna neman wato ina ne za a samu wato garu mai tsawo da kila wanda shine babu inuwa din amma galibi inda muke rayuwa ko inda muke a wata inda muka sallah din babu wannan inuwa inda muke nema sai mun je mun nema wannan shine wato ma'anar da za a dauka to wannan yana nuna cewa wato dungurgun babu babu inuwan ne kaga anan idan muka ce idan muka dauki lafazin idza zati shamsu rana ce zabani to zai yi wa ce rana ce zabani ko ba a rasa inuwa baki da ai daga cikin alaban zawalinta shine ka gani wato alfai idza kana alfai zira'an da ake magana shine wato inuwan yayin da dan karkato zaka gani wani dan kyat haka a gaban ka a gaban wato gabas kenan ya koma gabas to ya kare ya koma gabas garan kuma sai ta karuwa ta karuwa ta karuwa yayin da ran take duka inuwan ka sai reflection din ka gani a gaban ka to zai yi wa ce an rasa inuwa baki da wasu sai aka suka fahimta cewa wai laysa laysa li hibani dhulul nasabillu bihi ba wani inuwa da zamu inu babu wani ba wani inuwa da ya ki garu balle a samu ma inu za a yi za a shayi inuwa musamman masu cewa su sun sanar halatta hujja da wannan hadisi wajen halacin sallar juma'a kafin zawali suna hujja da wannan hadisi amma dai gaskiya wannan ra'ayi na su akwai abin duba kwarai da gaske a dai wannan hadisi dai babu hujja akan wannan wannan hadisi babu hujja abinda dai ake magana shine akwai inuwa din amma inuwan bai kai ya kawo ba wataƙila kusan ai da can gine-gine su ba su da girma inda suke da girman ba su da yawa to wataƙila inda an suna da yawa haka sun cika masallaci ya zama sun riga sun zauna a kan inuwar masallaci to wanda suka yi saura kuma suka fi yawa sai sun je suna neman ina ne aka suke da wani gini mai tsawo da za su samu inuwa abinda zai ƙara nuna maka haka shine faɗinsa kuma narji'u latatabba'u alfai'a sai mu juya muna neman inuwa kaga ba shi babu inuwa ne baki ɗaya ba a yana neman ina ne inuwa mai tsawo da zai ba shi inuwa shi abinda yake neman kenan salma ibn al-aqwa sannan kuma a tayi kisa na sabindu biki wanda zamu yi inuwa da shi kaga anan ba ana kore wato shi asalin inuwan bane a ana kore kamalan inuwa ne wadata da zata wadace su har su yi inuwa ne amma ba ana kore dungurgun babu inuwa baki ɗaya ba ai wannan samun inuwan nan ita ce zata zambi zata zama an san wata lokacin da ta yi zawali kamar in ba ma ai akwai abin da ake cewa zillu zawal zillu zawal shine wannan inuwa da wani lokaci da yayin da rana take tsakiya sai ka ga wani inuwa haka a gefen ka a makalkali haka da kai to a wasu lokuta a wasu bangarori na duniya a wasu kuma wato wasu fasali na shekara ana samun ka gaskata samu dan wannan ta'i da ake samu kamar lokacin da ta zawali to sai malamai su ce to idan zaka kirga amma in dai a wani irin wannan lokaci ne banda zillu zawal ka cire shi tukuna sai yayin da ka dan jitta ka dan sanar sai in kaga wannan irin wannan ka gaba ko wannan dan kan naka gaban a cikin wannan an zawali amma wannan zillu zawal wannan ba na zawali bane suna kishi zillu zawal na bayan zawali ne ba na zawali ne ba na bayan zawali ba wanda mu kuma lokacin azhar shine bayan zawali saboda haka anan kore cewa babu wanda tace inuwa bayan nan babu inuwa baki daya ba kore babu wanda tace inuwa bayan nan babu inuwa baki daya ba saboda haka daga cikin malamai ibn daqiq al-aid yake cewa anan ba ana magana babu inuwa baki daya ba akwai inuwa sai dai babu inuwa isasshiya za su je su sami wannan inuwa din sai zama abinda ake magana shine wato kaga suna yin sammako wajen zuwa sallar juma'a sannan kuma har a sallar juma'a din a dai lokacin da aka sallar juma'a rana bata yi wato bata nuna sosai ba bata nuna ta yanda za ta zama ta riga ta girmama ta yi magnifying wani inuwar mutum ba tunda in ta kara girma za ka ya zama tunda kan zira'i sai ga yana dan girma ya kai kan ajalin tsawonka sai ma yanin ka tsawonka su to rana bata kai irin wannan ba ake lokacin an sallar musanna kaga yana nuna maka cewa sallar juma'a din musamman lokacin rana mazala yana da sauri kenan yana yin ta sauri zai a sallame nan da nan ayi sauri a koma gida saboda kar jama'a wato a matsa musu kamar da na faɗa wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan hadisi akan cewa fadin sa ce laisa walaysa li hitani dhillu nasdhillu bihi babu wani inuwa da zamu yi da zamu sha sai suka hujja akan cewa to kaga anan yana nuna cewa ai sallan ne kafin zawadi ai sallan ne kafin da wanda wannan da wani da hantsi ko kuma bayan hantsi kadan kafin dai zawadi zawadi ba ta yi ba sai ka ce to ai so a nan ne kawai kafin zawadi ne za a ce ai sallah ba sami inuwa ba saboda koyaya inda ai sallah bayan zawadi sai an sami inuwa shi kuma ce walaysa lil hitani dhillun nasdhillu bihi ba sami inuwa ba to wannan haka suka fara suka ce in dai an ce har an sallah mai kula da binti biyar ne ko goma to sai an sami inuwa to amma abinda zai kama wannan ra'ayi na su iskani shine maganar shi na gaba can ne ce idza zalat ash-shamsu idza ta zawadi eh wasu suna cewa wannan lafazin idza anan wai yana magana cewa idan ta zo gab da za ta zawali lokacin ke gab lokacin ana magana in tana dab da za ta zawali lokacin har an sallama sallah to idan ana dab za ta zawali an sallama sallah kaga ina nuna ai sallan kafin zawali kenan kudin kafin zawali su haka suke faɗa eh to amma gaskiya wannan ra'ayi a waje da ina ganin kamar akwai rauni abin da yasa ka fahimci wannan ra'ayi akwai rauni tare da shi a dai nan ba ina maganar hujja akan halacin sallar kafin zawali ko ko ba a yi ko ka a yi ba a hujja da wannan hadisi nake magana wannan hadisi akwai ya zo ta wani bangare ta hanyar Anas bin Malik ta ce asali Anas bin Malik yace hina tamilu shams lokacin da rana ta yi zawali kaga anan ai wannan yana ƙara wato bayanin abin da Salma bin Aqwa ya faɗa cewa hina tamilu shams kaga nan hina ba idza bane lokacin da rana ta yi zawali kaga wannan ya riga ya maka bayani baki daya gaya kai abin da za a ce shine wataƙila kuduban an yi ta wato kafin zawali din wataƙila kuduban an yi ta kafin zawali amma dai sallan lalle a dai wannan hadisi dai sallan na aika kafin zawali ne bayan zawali ne gaskiya sai da rana ta yi zawali sai dai tana yin zawali akan sallah amma wataƙila kuduba din ya zama kuduban an yi ta ne kafin zawali tunda gashi har rana ba ta riga ta gama dukan abin da ke wato wannan garin ba ba ta gama dukan wannan garin ba har yanzu za ta wato garin wanda ke gajeren gari ta gama dukan shi bai da za a samu inuwa baki dai sai an ji an samu garu babba sannan ake samun inuwa amma garu karai ba a samun inuwa tare da shi kaga wannan yana nuna cewa sannan an yi ta tun guri da wuri aka yi ta to wannan yafi daidai dan abin da zai kara kuma nuna maka ka shi da fadin sa thumma narji'u naka tabba'u al-fay'a sai mu juya kuma muna bidan ina zamu samu inuwa kaga shi akwai inuwa kenan sai dai ba ko ina ake samun inuwa ba akwai inuwa ba ko ina ake samun ta ba to kaga kuma in dai a ce ko ana samun al-fay'u inuwa to wannan yana nuna cewa bayan zawali tun da ana samun ta to yana nuna cewa bayan zawali aka samu wannan inuwa din sannan ko lafazin alfai'u da bayan da inuwa ta bayan zawali ba zillu ba zillu yana maganar inuwa wacce take kafin zawali amma lafazin alfai'u yana nuna wato inuwa ta bayan zawali saboda haka abin da yafi wato yafi daidai anan a wannan hadisi yana maganar an yi sallar ne bayan zawali an yi sallar bayan zawali sai dai tana yin zawali ana yin zawali sai aka sallah din aka yi juma'a din wataƙila kuma ba dan an yi ta kafin zawali ko dab da zawali suna cewa wato ayi kar abanta a mazala yana karanta su so to juma'a da idza ja kan nafiquna to yi shaka huduba yi shaka ka tawadda abubuwa kuma a ce kuma an sallame babu amma duk wannan ba dole bane mazala ayi wani lokaci ba yana karanta su al-ghashiya da su al-alama ina karantawa sannan kuma wataƙila a wannan ya shafi lokacin rana ne ya ga akwai lokacin rana kawai sai aka yi huba aka yi huduba aka sallah saboda sallamu ta yi da wuri saboda haka ne wannan kai tsaye za ka wanta dauki hadisin a zahirin sa idza zalat ash-shamsu wannan yana magana cewa ai sallan juma'a ne lokacin da aka yi wato zawali kuma dama mazala ya yanka abin da aka sani shine huduba yana gadace ta yana gadace huduba amma kuma yana tsawo ta sallah din kaga sallan ya zama ita ce aka ce tsawo amma huduba an yi shi da da gajarta mazala a cikin hadisi yana cewa inna qulal salati wa qasara khutbatihi ma'ilatun min fiqhihi wa min fiqhi rajul aw min fiqhi muslim aw kama qala alayhi salatu wassalam ce gajata huduba ya ji sai muslim wannan hadisi gajata huduba da kuma tsawaita sallar juma'a din ya daga cikin abu da ke nuna girman sha'anin ilimin wannan mutum limamu haka mun yi zama aka mun aka sa mun mai da shi wato zama aka sai mun yi zama da dawo amma sallar da zama ta yi tsut kaga wannan baya cikin fiqhu mazala ya ce fiqhu shi kuma fahimta addini shine kai huduba ta zama gajeruwa ka ga musu sabon kawai ka tashi ka daina wani bincike kawai mai yawa a ga musu sabon ka tashi amma sai a ja sallar a karanta suratul a'la suratul al-ghashiya a karanta suratul juma'a baki dayanta zaka tafi a kanta idan sasu munafiquna to kaga wannan ai ba ai da yawa ko to kaga idan idan matsala yayi huduba huduba zai yi ta gajeruwa ce a wannan kamar abin da muke fahimta nan matsala ce huduban huduban gajeruwa da huduban gajeruwa sai zama huduban ta tike shi zuwa daidai lokacin zawali ko daidai lokacin da rana ta yi ta dan kauce daga tsakiya kana kaucewa sai matsala ya tsaya da sallah kuma sai zama da ya kanta wasu muriyo ta kila kadan har an sallame sai zama da kuma su salma sun ji suna neman irwa amma babu irwa isasshe a lokacin wannan shine wato kusan abin da aka fahimta kamar yadda jumhurin malamai wannan shine fahimta su game da wannan hadisi wannan kuma shi yafi daidai cewa wato shi irwan ba babu shine ba amma dai irwa sun je suna neman irwan da za ta ishe su ne saboda ta da su ba wai irwan babu ta baki daya ba sai ga sai yanzu ma wannan hadisi yafi wanda suka fi dacewa da hadisi yan ba su cewa sallan juma'a ana yi ta ne bayan zawal sun fi dacewa da wannan hadisi hujjan ta hudu ne su a yanzu ana da kuma da ba wanda ke sabani da ba sallan juma'a bil ijma' cewa lokacin ta lokacin da yake in ma ba a yi ta lokacin farko lokacin wato lokacin azhar lokacin tariwar lokacin ijma'i malamai kowa ya ce lokacin bayan azhar lokacin sallan juma'a yana babu wanda ke sabani wannan shine maganar jumhurin malamai sai dai sabani da ake da shi shine shin ya halatta ayi kafin lokacin zawali ko kuwa sai ake lokacin azhar din baki daya wannan shine sabani da malamai suka yi amma da duk malamai sun ijma'i akan cewa lokacin sallan juma'a lokacin sallan azhar ce kafin sallan azhar ya ka wanda ayi sallan juma'a ya halatta ko bai halatta ba wannan shine sabani da malamai jumhurin malamai musamman yan baya malamai mazhabiya mazhabin Abu Hanifa mazhabin Malikiya mazhabin Shafi'iyya su abin da suka tafi a kansa shine lokacin juma'a ko sai lokacin azhar in kai sallar juma'a kafin azhar kamar mai tata wato kai sallar juma'a kafin zawali ka je kamar mai tata kawai sallar ba ta yi ba wannan shine abin da su waɗannan ayyukan talaka suke faɗa da su da masu bin mazhabin su akwai Abu Bakr ibn Arabi al-Maliki shi kuma wai ijma'i ma ya dauko sai ka cewa ba a ba rawaito wani wanda ya saba a wannan babu ba sai magana ne Imam Ahmad ibn Hanbal yana kokarin kamar ce Imam Ahmad ya yi shuhudi kamar wani shi ya fandare to wani ya daga cikin wato ta'assubanci da wani zaka sabo malami zaka samu yayi amma wani ai ba magana ce da Imam Ahmad shi kadai ba kamar zamu zo mu fara ba magana ce Imam Ahmad babba ko shuhudi yayi ba ba fadare waye ba Imam Ahmad ba shi kadai fadon nan maganar ba akwai sahabbai akwai tabi'ai kuma akwai kuma sauran malamai irin sa kuma koda ba shi kadai ya fada ba bali tsare ko wadannan malaman ne ya isa ne in sun fada su ba ce iban yadda ba ga na ra'ayi ya isa ne sai ka ba magana sai yayi shiru a wannan babu daga cikin hujjar da suke kawowa shine hadisin Anas banda wannan hadisin wannan hadisi ma hujja ne a wajen su idan zalta shamsu ira ta zabani to daga cikin hujja da suke kawo shi hadisin Anas kuma karanta yayin sunna ta hina tamilu shams lokacin da rana ta zama ta yi zabani ta zama ta kauce da ta dan zame daga tsakiyarta to wannan shine lokacin sallan da ake sallan juma'a wannan da sauran nasu shi da yawa cikin akan wannan babu wannan ina tsammanin ba mu bukata sai mun ga wadannan hadisi ne wanda za ba ba da sabani akan su kuma suka ce wadannan hadisai karkara suke in ji su wai da san kawo su daga cikin abin da suke kafa hujja da shi ne suka ce wadannan hadisai karkara suke akan cewa sallan juma'a ana yi ne bayan zawali bayan lokacin sallar azhar karkara suke kuma wato dilalan su dilalan ce wadiha dilalan su a fili yake a fayyace saboda haka suka ce to duk wanda ya sallar juma'a kafin zawali to wannan kawai an tsammani amma ga asali inda aka zo to manzo Allah yana yin sallah dan shine bayan zawali lokacin sallar asar daga cikin hujja su kuma suke cewa sallar juma'a kuma badal ce ta azhar makafin azhar ce to ne kamata kuma ka zo kai sallah bayan ga asalin makafin asalin ita wacce ake wakilcin ita ga lokacin ta ba kuma ka zo ka dawo da ita kuma wacce ta wakiliya ce ka zo ka yi ta a kafin lokacin to kaga suka ce wannan ba zai yi bane kamata a yaka ba sannan kuma suka ce hadisai da suka zo akan ababun cewa ana yin sallar juma'a ne bayan sallar bayan zawali lokacin sallar azhar sun fi zama karara sun fi inganci sannan kuma su ne kai da ake danganta wa manzon Allah sun an fi danganta wa manzon Allah su kai tsaye ma duk galibi da ake rutawa da ba nan ba suka ce wai galibi kuka same shi ko fitowi ne wasu da sahabbai ko su daga cikin tabi'ai ko abin da ya kama da wannan to shi ma wannan da abin da suka faɗa wannan abin da suka faɗa duk da zaka ji kamar wata hujja ce amma ibnu muhammad ibnu ali al-shawkani ce da dole ta'assuf ne gaskiya ta'assuf ba ta'assuf ba ta'assub akwai ra'ayin riqau ta'assub to kuma wanda mutun yayi ra'ayin riqau ba to ya ci kukur nasi ba baki da wato kokarin ci kukur nasi da gangan kawai wato tsabar wato sai dole sai na sai na mara ra'ayi da baya ke ta'assub bil fa yake cewa wala marja ila ta'awilat al muta'assifa allati allati tartakabaha al jumhur yace gaskiya babu wani abu madogara ga waɗannan hujjoji da aka ci kuikuye kawai da ƙarfi da yaji aka bankare su aka ce sai sun zo sun mara jumhur ba ayin jumhurin nan baya ci babu hujja akan sa saboda wannan abin da suke faɗa gaskiyan magana ba zai zama hujja a dimbin hadisai da ake da su ba in ba dan wata kila yana muna gode kan lokaci su yayi mana yawa ba sai mu kawo hatin daga hadisai da asarai da ake rawa daga sahabbai sun ba 20 a wani masu ne cewa kawai za a yi sallar juma'a kafin zawai to duk a shi kuɗe su a mimbar ɗe su a kokarin cewa dole sai sun bar ayi waɗannan abin da suka hawo da suka faɗa wannan abu yayi yawa ba zai zama karɓaɓɓe ba gaskiya daga abin da amsa da wasu daga cikin malamai ke ba su kafin kawo waɗannan hadisai za mu kawo waɗannan wasu daga cikin hadisai da suke maganar juma'a kafin zawai da afarai da ake da su daga cikin hujjar da ake ba su shine ba a cewa ba wato gwara kan na soshi guda biyu da ake da su guda biyu a zahiri kamar suna cin karo da juna ba a gwara kai ba a gwara kansu a ce kawai tunda ni na dauki wannan saboda yafi inganci wacin yana da karancin inganci kawai a ce to wancan a tashi daga aiki ba haka alhali ana da wato hadisai shi ma su ma sarihan ne a babun su in ma baka kira su sarihai ba to zahirin dalala ce ko za a kai sarihai shine wanda yake baya daukar ihtimali baya daukar wani harshe guda biyu shine sarihai nassi a babu to kuma akwai ana iya samu kuma hadisai wanda ke mun ba sarihai bane suna iya daukar wato fuska guda biyu amma kuma ɗayan fuskar bataciya ce fuska guda ne ita ta fi ta fitowa fili to wannan shi ake wato zahirin nusus zahirin nassi to koda ba misali mun ce waɗannan akarai ne aka samu daga tabi'ai to abin da ya kamata a yi shine a dauki wannan abin tabi'ai ke zama fassara na waɗannan hadisan ba a ce kawai waɗannan a tashi daga aiki ba to kuma muke ne muna da waɗannan sahabbai sun sa abu waɗannan akaran ke hadisan kenan to ko abin da malamai ke shi da abin in an samu sahabbai sun zo da wasu aikace-aikace nasu to malamai abin da suka fara shine inzalu sani'ihim manzilal bayani a dauki abin da suka yi makafi na bayanin mai manzo Allah yake magana akai dai masa wannan wahayi ba kaga wahayi ne so kawai an goje maka hadisi daya biyu shi daya biyu kace kawai sai akan wannan zaka dogara ba zaka juya wajen sahabbai ka ji meye bayanin su ba to yanzu in bayani ya kake magana to ga su sun ga maka ga bayani wannan shi abu da akai sannan kuma daga cikin abin da malamai ke faɗa suka ce sannan kuma waɗannan akwai hadisai din ma su kansu ko in ma ba ku tira sai hai ba to kuma nasi a babu to kuma su ma zahirin abu da zaka fahimta shine manzo Allah yayi waɗannan juma'a yayi waɗannan juma'a ne kafin zawaji to ya zaka yi da su kaida kuma bai kamata ka gora hadisi da hadisi ba mutaka zaka iya hada su ba a tarjihi la yasara ila tarjih ma abkan jamu malamai ba a juyawa a ce bari a tarjihi wai a rinja da wani hadisi kan wani hadisi mutukar dai za a iya tarjihi za a iya hada su duka biya aiki su to za ku iya hada su duka biya aiki da su kuma a babu da sai ku ce kuma ɗayan hadisi a tashi daga aiki kaga wannan bari ne ba kuma a ce wannan hadisi sun fi inganci shi wannan ba hujja bane saboda ba sharadi bane na idan za a hada hadisai guda biyu da zahiri kamar sun ci karo da juna sai sun yi kobo da kobo wajen karfi wajen tabbata su a ce sai zama sahihi da sahihi a koda wannan hadisi hasane wancan sahihi ne to za a iya hada kansu a ga ra'ayi tauhidi a hada kan waɗannan hadisai din ba dole sai zama sahihi da sahihi ba hujja bane sai ya zama kowa ya kowane zama sahihi in ba haka ba sai a ce to shikenan wancan hasane ne aka bar ra'ayi a wace gari da shi wannan ba hujja bane na wajen malamai sannan kuma malamai suka ce kuma wannan shine abin da ake rawaito daga sahabbai sai aka rawaito daga Abubakar sai aka rawaito daga Umar sai aka rawaito daga Uthman sai aka rawaito daga Ali cewa suna halatta yin sallar juma'a kafin zawaji shi ake rawaito daga Ammar ibn Yasir shi ake rawaito daga Muawiya ibn Abi Sufyan shi ake rawaito daga Jabir ibn Abdullah shi ake rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud da wasu daga cikin sahabbai to idan waɗannan ba su zama hujja ba kai tsaye ba tunda su sahabbai ne to ya kamata ga mai wayo wanda ne yake da azanci ya dauki wannan aikin nan a matsayin bayani na waɗannan cin nasi ya za a dau nasi din wato kwatan kwatan haka kamar wanda ya ce ne wa man lam yahkum ba'dallahu fa ulaika humul kafirun ya ce kawai duk wanda bai hukunci da hukuncin Allah ba wanda ya hukunci da constitution ya zama kafiri kaga ai nasi ya dauka sai ta a zo ka je ka je ka dauki ya tabbai suka fasara sai ka yi wadannan wacce dan san hadisi idan za ki shamsu su ma hatta ta milu shams sai ka dauka ga ya tabbai suka fasara shikenan sai ka ce wa an dauka arwato wanda arwato wannan amma ba ka dauki hadisi daya ba sai kuma duka tashi daga aiki hadisi kusan 40 20 da wani abu da zaka yi da su abin yayi yawa kwaye da gaske saboda haka wato abu nabi malamai suka tsare ko ba san wani masahabi da saba ba yace haramun ne yin juma'a kafin zawadi babu wani sahabi da aka sani wani taba cewa ba haramun ne ayi juma'a da hantsi babu shi sai da abinda ake rubutawa daga Mu'adh ibn Jabal da sai yake bai inganta ba ba lama hujja ba wannan sanadin baki daya saboda haka shi wannan kaga suka ce la yu'lamu anna sahabati mukhalifu ba san sahabi taba cewa da ya taba cewa bai halitta ayi wannan ba to wannan su ne wato abinda da yawa daga cikin malamai suke fada game da wannan kuma cewa da ake yi wannan shi da ra'ayi a yi mutum mazahibul arba'a shi ra'ayin jumhur malamai nan masu bin mashabobi malam fiqhu wannan baya zama hujja saboda wato wanda ya saba musu shi ma ya saba musu Imam Ahmad ko Imam Abu Bashir ya saba musu ba akwai Ishaq ibn Rahawiya shi ma yana mazhabin sada yanzu ne dai kawai yanzu sai dai abu a gaba za mu sa antaji amma shi ma malami ne wanda yake da mabiyansa Ishaq ibn Rahawiya ya saba musu a wannan babi sannan kuma wasu daga cikin tabi'ai za mu zo mu kawo sunayensu su ma sun sa musu Abdullah ibn Saidan da kuma Mujahid ibn Jabr da su Ata da su daga cikin manyan tabi'ai sun saba a wannan babu to in ka hada tsakaninsu sai Imam Malik su suka fi girma wannan sun ma fi girma to ga su Imam Ahmad daidai sai da su ma sai Imam Malik sannan kuma daga cikin malamai akwai Ibn Hazm Zahiri shi ma zabinsa shine ana iya yin salat juma'a kafin zawali Muhammad ibn Ali Shawkani shi ma zabinsa kenan sannan kuma Sheikh Muhammad ibn Nasiruddin Albani da wasu daga cikin Hanabila wanda shi ne ra'ayinsu mashhurul mazhab na Imam na Hanabila wanda shi ne ra'ayinsu cewa ana yin wato juma'a da hanzi saboda haka magana a ce aktariya dama magana aktariya yana ake magana dalili ba a yin wanda sai dai zama wala hanya ta qalila ta tarjihi ba wai zama dalili da ake zama a hukuntar ba na kawai kun fi mi yawa ai inda galibi jama'a da suka fi yawa sune jahilai ma idan ka ga ana mun ra'ayin yawa to galibi sune wanda yake inda rujudu ake bi amma ra'ayin dalili sune wanda suka fi kadan amma in ka ce da aka bi ra'ayin wanda suka fi yawa galibi ba ina magana malami anan ba ina magana wai a rayuwar na yau da gobe saboda haka wannan baya zama dalili abinda ake magana shine al aqwa lal akthar aqwa dalilan kawai ake nema ba wai waye yafi yawa ko wane ne balle kuma ana magana yawa ma aje a duba managabin ta al'amatu arba'a sahabban guda hudu matsala kuma ce alaikum bisalatu wa sallatu qulafa rashidin sanan ga sauran sahabbai baki da muka ce ba a san wani sahabi da sa'a ba to waye yawa kenan ga tabi'ai kuma to waye yawa kenan ga kuma wasu daga cikin malamai da muka faɗa yanzu duk sun faɗi cewa za a yi juma'a kafin wannan sanan sai da a wanda suke yi ulukta yin ba na? So ta sai da wanda suke cewa akwai da'awa da suke cewa sallar juma'a badal ne na azhar sallar juma'a makofi ce ta azhar to abu shafa sai da miyan na cewa ba dan ra'ayin ba daidai bane sallar juma'a ta tana gashin kanta ce ta kanta ne ta ke ci bali ita kanta ita kar kuma ta bi juma'a ita ce sayyidul ayyami sai ita ce shugaba a cikin ranakun baki da ko da me ta samu shugabanci da juma'a to daga juma'a ta shi ta cin gashin kanta ne ita ba zai da azhar take ba kuma ibn tijari ya ce akwai abubuwan da ya raba juma'a da azhar daga cikin abin da ya raba juma'a da azhar shine wato ita azhar idan sai ku ce maka kai bacci ba kashi ba sai sallah sai lokacin magariba zaka rama zaka ya zaka rama azhar amma juma'a kana rama ta ne sai daga azhar to kaga akwai bacci kenan me yasa za ka kawo wannan kiyasu ne ma'al farid malai yake cewa sannan kuma juma'a ana sharadta a samu jama'a illa iya kada isa bani kan adadi amma ana sharadta a samu jama'a da za su ji sauraro hudu ba kuma a kabar sallar da su sallan azhar ko kai 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 kayan ka kaga wannan shi ma akwai bambanci sannan kuma suka daga cikin sharadin juma'a shine al-istiqan tana wajaba ne akan wanda yake mazaunin gida ba ba ta fi ba shi ko azhar ba wanda yake ce dan ya dan shi mazhabi ne ba zai azhar ba sai dai ya ce da kasar amma sai yayi shi sannan kuma daga cikin yake cewa akwai wajibin a samu sai an samu liman sallar juma'a shi ko sallar azhar amma babu liman za ku je ku yi daidai kun ku sai kun yi ta sannan kuma da dai irin wannan abubuwa da suna da yawa da Sheikhul Islam Taymiyyah ya kawo a wajen bambanci tsakanin Juma'a da Azhar saboda ku ce Juma'a badal ce ta Azhar ba haka abin yake ba Juma'a ta da hukunci daban Azhar ta da hukunci daban bal ma ana maganar falala ce da yawa ai kaga Juma'a da lissan nan ba san ta ba Azhar to ga idan me kuma za a hada su saboda ka magana a ce lokacin sallar Juma'a shi ne lokacin Azhar tunda ita makafin Azhar ce shi ma wannan magana ra'ayi ne kawai mujarrad ba babu wani dalili akan sa sai haka dai abin da yafi daidai za mu wato ban gunzuma cikin wato dalilai za mu kawo hadisai ɗaya bayan ɗaya akan halaccin Juma'a da hantsi sai mu ga kuma mu ko me za mu dauka gami da wasu abubuwa da zai ƙara koya man tarbiya na wato sabani ko da kai ba wannan shi ra'ayinka ba kamar dai akwai yanda ake mu'amala abokin sabani ba kawai yanzu in yi ra'ayin kauce kawai shikenan nan mu a sahun mazahib malikiyya da haka ba za a yi ba a hali malikiyya mu yanzu din malikawa ne amma kuma muna da ra'ayin za a yi mazhab za a yi duwa da hantsi haka mu za ku rubuta daga mazhab malikiyya in kuma ka kore mu to kai ba dan zamanin da ne kai ba suka kore kanka shikenan sai mu koma sai dai mu kan malikiyya a tashi kuma haka wannan ba daidai ne ba saboda abin da yake fa daidai duwa ya da lokaci guda biyu da lokaci guda biyu akwai lokaci da ake yi tun lokacin hantsi lokacin sallar idi da zarra ta hudo ya halatta a juma'a lokacin ya halatta buhan kenan ba lokacin da sallar wal hayya kawai halatta kayita sannan kuma ya halatta kayita bayan zawadi saban da ake da shi shine ka tun zawalin ana yin shi ne saboda bukata ko saboda nau'antuwar sunna ce akwai fuska biyu na malamai da suke fasara abin ɗaya daga cikin wanda ake da shi daga Imam Ahmad yake cewa zai yi saboda bukata da yake da shi saboda galibin al'amarin manzo Allah yayin yin ta ne bayan zawadi ɗaya daga cikin ra'ayi ne wasu malamai suka ce a wannan sunna ce daga cikin sunna na manzon Allah ya daga sunna ce min sunnal mustafa kawai abin da ake bukata shine ka riga duba yanayin mutane yayin da ake fada rana inda ya zama da mutane ba sa iya sa bukin su a kasa sai a dan dawo baya kamar da Abdullahi dan Mas'ud cewa khashitu alaikum alhar ja Abdullahi dan Mas'ud na ji tsoron muku zafin rana ne haka ana ta zafin rana kaga an huta da biyo ta ko sai a zo da sai a yi ta kowa da kowa ya dawo sannan in akwai wanda ne da yasa a jinkita sai a jinkitar lokacin ayi ta bayan zabani din wasu malamai suka ce babu ne wasu suka ce a wanda ta daga cikin ibada ce mutanawiya shine ibada kamar zikirai ne da kai ake rawatawa na tasbihai da sauransu yau ayi wata gobe ayi wata magana guda uku insha Allah idan muka zo sati mai zuwa za mu karanta waɗannan hadisai da akarai sannan kuma mu ga me mu kuma abin da ya faru muku karkata a wannan ra'ayi guda uku lil haya za a yi ta ko ku a za a dinga duba yanayi ne na zafi ko sanyi ko wani abu makamancin wannan ko ku a sunna ce mutlaka wata na kai wancan wata na kai wannan shine abin da za mu zo insha Allah mu magana kan shi abin da muka tada shi Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah mu ba mu tambaya sai mu